sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da kuma 16 masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tushen FM na Voice of Africa akan mita 102.5 sai gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voicehausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau asabar 29 ga watan Afrilu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanun labarai
Kungiyar Tarayyar Turai ta yi na'am da tsari ko kuma ka'idodin da za a bi wajen fitowar Ingila daga cikin kungiyar Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami nuclear da bai nasara ba Papa Roma Francis ya hutuba ta musamman a binna al-Qahira a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da yake kasar Masar.
Ba da lakanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin Amurka za ta baiwa Najeriya gudunmuwar kuɗi har dala miliyan 30. Ko me take fatan ta yi da su?
Za yi amfani da wani bangare na kuɗin wajen tallafa wa komawa aikin gona ga al'ummar da zaman lafiya ya dore a yankunan su a halin yanzu.
Yau shugaba Donald Trump ke cika kwanaki 100 akan karagan mulki. Ko menene tasirin waɗannan kwanaki 100 a mulkin Amurka?
To wannan kwanaki 100 sun zama kamar wani makauni ne na yadda mulki na wannan shugaba na wannan lokacin zai gudana.
Ha kuma idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton karancin abinci da ke addabar Jamhuriyar Nijar sai shirin amsoshin tambayoyin ku tare da Ibrahim Kalmasi Garba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Bai daya kungiyar tarayyar Turai ta jefa ƙura'ayin na'am da tsari ko kuma ka'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin kungiyar. Donald Tusk, shugaban taron kolin da kungiyar ke yi a birnin Brussels, ƙasar Belgium, shine ya bayyana haka a sakon da ya sa a cikin dandalin Twitter a yau Asabar. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna yin taron koli ne ba tare da Prime Minister Ingila Theresa May ba. Cikin ƙasa da mintoci 15 shugabannin kungiyar su 27 suka yi na'am da tsari ko kuma ka'idodin. Za a fara tattaunawa da Ingila jim kaɗan bayan zaben da za a ranar 8 ga watan Yuni idan Allah ya kai mu. Tattaunawa za ta mai da hankali akan harkokin kyautata rayuwar 'yan ƙasashen EU da iyalansu. Waɗanda suke zauna a Ingila da kuma batun kuɗin da kungiyar ke bin ƙasar Burtaniya domin kungiyar ta dage akan cewa tilas Ingila ta ɗauki jidalin biyan kuɗin janyewa daga cikin kungiyar da zai kai kimanin dala biliyan 65. Farar shugaban Amurka ta White House ta ce an yi wa shugaba Donald Trump bayanin gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Gwajin da bai yi nasara ba domin ya wargaje a wani yankin da ke cikin ƙasar. Nan da nan shugaba Trump ya maida martani a sakon da ya sa a dandalin Twitter yana mai faɗin cewa Koriya ta Arewa ba ta mutunta ƙasar China da shugaban ƙasar mai mutunci ba a lokacin da ta kaddamar da gwajin ko da yake ba ta yi nasara ba ya ce wannan abin takaici ne. Da sanyin safiyar yau Asabar agogon Koriya ta Kudu kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake cewa Yonhap a takaice ya ba da rahoton cewa makwabciyar ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami. Koriya ta Arewa ta yi gwajin ne jim kaɗan bayan sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gabatar da jawabi akan Koriya ta Arewa a wajen wani taro na musamman da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Mr. Tillerson ya buƙaci a ƙara matsawa Koriya ta Arewa lambar ta watsi da shirin nuclear da take yi. Yau Asabar Papa Roma Francis shugaban 'yan ɗarikan Roman Catholic ya hutuba ta musamman a filin wasanni a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da yake yi a ƙasar Masar. An ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai a kan Papa Roma, amma ya isa filin wasannin cikin 'yar ƙaramin motarsa samfurin Fiat taga a buɗe. Ya yi abin da ya saba yi ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin golf. Papa Roma ya kai ziyara ƙasar Masar a lokacin da 'yan ɗarikar Coptic na ƙasar suke cikin mawuyacin hali. A farkon wannan watan fiye da mutane 40 ne aka kashe a harahare guda uku da aka kai coci-coci. Harahren da kungiyar ISIS ta dauki alhakin kaiwa. Fadar Papa Roma ta kita soke ziyarar bayan an kai harahren. Haka kuma ta yi watsi da tayin da aka yi mata cewa ta yi amfani da motar da hasashi ba hudata. Daya daga cikin burin ziyarar Papa Roma shine ganin an karfafa fahimtar juna tsakanin musulmi da Krista a kasar. To wadannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran dubban masu hankoran kare yanayi ne za su yi gangami a nan Washington DC babban birnin Amurka yau Asabar. A wani yunkurin samun goyon baya ko kuma jawo hankalin duniya ga matsalolin da suka danganci yanayi. Waɗanda suka shirya wannan taro sun ce an shirya shi ne zo rana ɗaya da cika kwanaki 100 da hawan kan karaga mulki na shugaba Donald Trump. Waɗanda suka shirya gangamin sun yi Allah ware da abin da suka ɗauka ko kuma suke gani tamkar rashin kulawa da matsalolin yanayi da gwamnatin Trump ke yi. Sun ce manufofin gwamnatin Trump masifa ce ga yanayi da kuma al'umma musamman talakawa. A can kasar Brazil kuma komai ya tsaya ciki har da zirga-zirgar motocin sufuri. An rufe bankuna a ilahiran kasar a yayin da kungiyoyi suka jagoranci yin zanga-zanga a duk faɗin kasar domin nuna rashin amincewa ga matakan tsuke bakin aljihun gwamnati da nufin farfado da tattalin arzikin kasar da ke fama da matsala. Ga kuma zaman kashe wando na fiye da kashi 13 daga cikin 100. A jiya Juma'a miliyoyin jama'a ne suka yi zaman su a gidajensu au domin radin kansu ko kuma domin ba za su iya zuwa aiki ba. Dubbai kuma suka yi ci a titunan kasar domin yin zanga-zanga har ma suka rufe hanyoyi. A ɗaya daga cikin zanga-zanga mafi girma da aka yi, dubban jama'a ne suka taru a harabar majalisar dokokin kasar a birnin Rio de Janeiro har ma suka bai wa hammata iska tsakaninsu da 'yan sanda waɗanda suka yi ƙoƙarin tarwatsa su. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka yi ta jifan su da duwatsu. A birnin Sao Paulo ma ba ta canja zani ba domin an ba da rahoton cewa 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma sashen roba domin tarwatsa ko kuma fitattakan masu zanga-zanga da suka rufe hanyoyi. Wannan zanga-zanga ita ce zanga-zanga mafi girma ta farko a kasar Brazil tun fiye da shekaru 20 da suka shige. Jami'an kiwon lafiya a nan Amurka sun ce a farkon watan gobe idan Allah ya kai mu za a fuskanci karancin allurar rigakafin ciwon shawara, kila waɗanda suke son su yi tafiya sai sun jira. Jami'ai sun ce matsalar da aka fuskanta wajen kirkiro allurar rigakafin ne yasa aka fuskanci matsalar karancin allura. An baiwa waɗanda za su tafi wasu yankunan Amurka ta Kudu da kuma Afirka shawarar su yi allurar rigakafin shawara. Fiye da shekaru 100 da suka shige aka kawar da shawara daga nan Amurka. A saboda haka jami'an kiwon lafiya ke kira ga duk wanda zai yi tafiya da zai buƙaci a masa allurar rigakafin cututtuka to ya tsara yin haka tun da wuri.
Kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ban buɗe taskar watannin namu da batun gudunmuwar da Amurka za ta bai wa Najeriya. Wakilin Masan Maina Kaina da ke ran gadi a nan Amurka a jihar Texas ya aiko mana da wannan rahoton.
Amurka ta bada sanarwar ƙarin tallafin dala miliyan 30 don tallafawa al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda aika-aikar tsagirin 'yan Boko Haram ya haddasa matsalolin jin ƙai barkatai. Wannan ƙarin taimako zai marawa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da tallafin nau'in abinci daban-daban da ma agajin kuɗaɗen sayan abincin a yankunan da a halin yanzu ake hada-hadar kasuwanci. Bugu da ƙari, za a yi amfani da wani ɓangare na kuɗin wajen tallafawa komawa aikin gona ga al'ummar da zaman lafiya ya ɗore a yankunansu a halin yanzu. tun daga watan Oktoba shekara ta 2015 Amurka ce ke kan gaba wajen samar da tallafin jin kai a kasashen yankin tafkin Chadi inda ta yi taimakon zunzurutun kudi har dala miliyan 452 ga waɗanda ja'ibar wannan tarzoma ta Boko Haram ta rutsa da su sanarwar da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar ta nuna cewa Amurkan za ta ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin Najeriya da sauran kungiyoyin jin kai don samar da taimako don a kaucewa ja'ibar yunwa kana amara wa al'umman da ke cikin halin ni'asu in za a yi tunawa a baya dai majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗin cewa muddin ba a yi wani abu cikin gaugawa ba to yunwa ka iya ta gayyara miliyoyin jama'a da wannan rikici na Boko Haram ya raba da gidajensu sannan a iya samun miliyoyin ƙananan yara da ka iya rasa rayuwarsu kwararru kan arewa maso gabashin Najeriya na ganin wannan tallafi na Amurka ya zo daidai lokacin da ya dace Hassan Maina Kaina daga Austin Texas a nan Amurka
ya mai gwada ba ya shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu wuce fadar Abijan maga ga kofi ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadawa
a nan Amurka kuma shugaba Donald Trump ya cika kwanaki 100 da kamar ga mulki na tambaye a tattaunawa da muka yi da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas Missouri na tambaye shi ko ina tasirin waɗannan kwanaki 100 na mulkin shugaba a nan Amurka
wato wannan wani al'ada ce ta kasar nan da zan ce tun zamanin wani tsohon shugaba I think Roosevelt ne suka da yi tsorawa kansa yasa daga nan cewa you know a cikin kwana 100 zan yi kaza a cikin kwana 100 zan yi kaza ku duba ku gani to daga wannan lokaci wato wannan ya wuce shekara kamar wajen 50-60 da irin wannan to duk wani shugaba tun ma ana wato zance lokacin yakin neman zabe zaka ga kowa yana kururuwar wannan kwana 100 kwana 100 nan zan yi kaza wato wannan kwana 100 sun zama kamar wani ma'auni ne na yadda mulki na wannan shugaban na wannan lokacin zai gudana kamar yadda nace maka idan ma'aunin nan ya aunu to da alama wannan shugaba zaka ga ba ma a karasa wato mulkin sa bane shekara hudu ba da alama ya wuce shekara ta misalin kamar yadda na faɗa shugaba Obama ya samu kashi 65 a cikin 100 mai to wannan shi kuma kashi 40 samu kaga wannan ya nuna mana cewa har yanzu jama'ar da suka zabe shi ɗan wanda dama can suka zabe shi ne ɗan Republican ɗan Democrat ko kuma zan ce waɗanda suke ɗan independent da suka shigo suka zabe shi ya nuna cewa gaskiya ba sa farin ciki da mulkinsa kuma wanda mulki ne ka tuna wato yana ta tambal kamar ni ce ma ta waye iri an yi a kasar nan an yi a kasashen
duniya a tarihin shugabannin Amurka za a ce duka kowanensu daga lokacin da aka tsara ko kuma aka bai wannan kwanaki 100 fifiko ko muhimmanci ba wanda ya gaza cika alkawuran shi na waɗannan kwanaki 100 kuma ya yi tasiri a mulkin Amurka
akwai kamar President Bill Clinton amma shi ba kamar wannan ba shi ya haura kamar wajen 50 da wani abu amma ba wani ba taɓa samun gaskiya shugaba wanda ya kai maki kasan maki irin sa ba kashi 40 daga cikin 100 na kasar nan kaga ko a aje ai ana son a ce ka ci irin kashi 60 din nan ka ci abin nan me take da suna lamba kamar D ko da da ake faɗa wanda shine dai karancin maki to shi yana da 40 bisa 100 to kaga wannan ya nuna maka cewa gaskiya wato karshen alewa kasa don ko kuma daga jirma kamar da Bashi ke ta jirma da zata karko to tun daga Laraba ake gane ta wannan gaskiya daga ran da akan daki kamar ni ce ma washe gari ya kai tawai to wannan ya nuna cewa gaskiya wato a yanzu wata kila in aka koma aka sake kadawa bana da zai kuma komawa mulkin kasar nan bane tana wata kila daga nan zuwa shekara hudu in bai shiga titin sa ba
pro kan ka manta haka aka ta cewa daga zaben share fage har zuwa zaben gama gari kuma wannan duk da yake ana duba tasirin waɗannan kwanaki 100 kana jin ba zai abubuwa ba za su iya canzawa ba yayi fiye da abin da ma ake tsammani
shi ne cewa idan yanzu wannan maki 100 da ya samu kashi 40 da ciki idan bai tsaya tsayin daka da shi da mutanansa da suke aiki da shi shi gaskiya muna da aiki a gabanmu misali ta ga mun har yanzu ka duba yadda yake kururuwa ya da sauran abokan hamayya ko abokan gaba zai ce wanda yana yi ne kamar har yanzu yana aikin neman zabe ka gane idan bai tankwasar da harshen sa ba misali ga ƴan Democrat da shugabannin su da suke sanar da House gaskiya ba zai samu ci gaba ko samun nasara a mulkin sa ba.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 11 na safe da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Idi Nasir mai son jin dan takaitaccen bayani kan kurmi ko dajin da ya fi girma a duniya, wato kurmin Amazon. Za a kuma ji babi na daya na ansar tambayar Ruwanu Sa'idu kan ma'anar kunar bakin wake da kuma yadda aka yi kalmar ke bayyana mutuwa irin wannan. To bari mu fara da ansar tambayar Idi Nasir kan kurmin da ya fi girma a duniya, wato Amazon. Idan mai tambayar na kusa ga abin da ya saukaka, lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da yafi girma a duniya. Dajin na Amazon na da fadin miliyan 3,700 murabba'i. Dajin na dauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan 50 zuwa 70. Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi 20 cikin 100 na iskar oxygen din da duniya ke bukata bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide din da dabbobi da masana'antu suka fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunan sa ne daga kogin Amazon wanda shine mamarayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga kasar Peru sannan ya kada ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka sannan ya hade da tekun Atlantic a Belém da ke Brazil. Hasali ma dajin na Amazon ya ci fiye da rabin kasar Brazil. To sai kuma ansar tambayar Malam Rilwani Sa'idu mai son sanin ma'anar kalmar kunar bakin wake da kuma yadda aka yi kalmar ke bayyana mutuwa irin wannan. Idan mai tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa kuma babban jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi a Abuja, Malam Sani Balankaro, wanda ya ce,
to idan shi Malam Rilwani Sa'idu yana kusa ga amsar tambayarsa. Da farko dai abin da ake nufi da kunar bakin wake shine wato sayar da rai domin husa wani haushi ko takaici, ne? Yawwa. Dan cimma wata manufa ta yaƙi ko ta faɗa akan abokin gaba. Kunar bakin wake wato kamar yadda kalmar ta nuna a da babu ita a Hausa. Sai da wani al'amari ya faru a Katsina wato tsakanin wani bawan sarki ana iya kiransa bakin wake da kuma wani yarima dan sarki. Sannan wannan kalma ta bayyana ta kuma shigo cikin kasuwar kalmomi a Hausa. Da farko dai kamar yadda na bayyana ita ana amfani da ita ne wajen nuna wani abu na ɓacin rai ko kuma hanya ko dabara ta ƙarshe akan abokin gaba. Ma'anar dai sunan bakin wake shine mutum ya yi wani abu da zai halaka kansa ya kuma halaka abokin gabansa a lokaci guda. Idan mutum ya haka ake cewa ya yi kunar bakin wake. Ina fata yana biye da ni.
To amma Alhaji Bala watakila zai so ka mai bayanin al'amarin da ya faru a Katsina din har ya zama wannan ana amfani da shi.
To haka ne, kamar da na faro masa nake cewa ai dama ita dabara ce ta ƙarshe da ake amfani da ita akan abokin gaba. Kowa ya sani a rayuwa ta dan adam in akwai duk inda aka ce ana zaune to akwai sabawa. Saboda haka yau da gobe ko tsakanin ɗaya mutum da mutum ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko gari da gari akwai wannan. Kowa yana amfani da hanya da iga ta dace domin ya biya wata buƙatarsa. Sannan kuma ana ita ta fi faruwa yawanci idan wato mutum ya ga abokin gaba sa yafi karfin sa wato abokin gaba mafi karfi kuma abokin gaba wanda karfi ya zo daya aka rasa yadda za a yi a nemi ta hanya ta mafita sai kaga idan shi abokin gabar daya mai zafin rai ne da kuma aniya ko kwara sai kaga yayi amfani ya biya bukatar sa to sai dai asalin ta kamar yadda na bayyana wato ba za mu ce babu kunar bakin wake a da ba ita dai kalmar ta zo ne daga lokacin da shi wannan bawan sarki da ake kira bakin wake aka tsina yayi abin da yayi da wani dan sarki wato a kasar Katsina aka rawaito cewar akwai wani dan sarki da tabi'ar sa da mutane yake yin ilita wato yake hawa da yamma kuga da shi kun yi amfani da dawaki shi kuma sai ya rika amfani da dan adam wato mutane saboda haka tunda gidan sarki ne ya fi amfani da bayinsa bayin gidan sarki saboda haka yau ya hau wannan gobe ya hau wannan ana haka kuma a cikin bayin nan kamar da labarin ya nuna sai aka sami ɗaya daga cikinsu da ake kira bakin wake shi kuma ashe baya son wannan abu kullum ba abin yana bakanta masa ne har aka ji a rawaito yana cewa wai duk yanda aka kuskura aka hau shi ko kuma aka ce za a fita da shi to da garin nan an gama ya aka yi dai aka yi sai rannan hawa ya zo kansa sarki ya hau kansa ka nufi gari filisa da yamma wannan bawa bakin wake da yake kuma da aka yi rasuwa labarin bawa ne mai kawaici kuma irin miskinin mutum ne da fushi da abubuwa ne iri-iri wanda ba na sauran 'yan adam ba saboda ka da iri goyi dan sarki suna tafiya sai suka bi ta karofi da ake rina kaya
haka
ka san a karofi kafin a rina kaya akwai yadda ake haɗa kayan rinin kati da ake kira kati yawwa baba to ka san da wuta ake haɗa kayan
haka
wutar karofi ko wuta ce mai zafi saboda haɗa-haɗar da ake mata kamar suku ba ce saboda haka wannan bawa bakin wake ai kawai sai ya ɗauki ɗan sarki sai suka cikin wuta a cikin wannan karfi.
Iko Allah.
Duk kuma ɗan sarki ya yi kuɗi ce bakin wake ya riƙe shi ya hana shi ya fita.
Don bula.
Saboda haka nan dai suka soye gaba ɗayan su shi bakin wake da ɗan sarki. To daga nan kuma sai abu ya zama sabon abu a gari. To aka dai yi alhini sai kuma kalmar sai ta shigo a matsayin kalmar da za a ke amfani da ita yau da kullum a magana. Kusan da mutum ya yi wani abu makamancin wannan irin wannan ɗabi'ar ya yi kashe kansa ya kashe abokin gabarsa to shi sai a danganta shi da ya yi irin wancan hali na bakin wake.
Wato Alhaji Bala in na fahimta idan mutum ya matsa maka lamba ko kaga ya kware ka kuma ranka ya ɓaci karasa ta yi kawai sai ka rungume shi ku yi mutuwar kasko kawai. Shi ne kunar bakin wake ko da
amma idan mutum ɗaya ce ba a kira kunar bakin wake ba tana da bambanci shi ma ake kira kamar kundumbala wasu daga cikin ɗabi'u da suka manta ka kamar kundumbala in mutum shi kaɗai ya je sai da ransa ya faɗa amma a milarsa ita ce ko a mutu ko a yi rai wannan ba za a kira shi kunar bakin wake ba ya yi kundumbala ko ya zo ko ya yi rai ko kuma amma ko a kunar bakin wake an riga an gama ya an yi aniyar
a mutu ne kawai
yawwa to kaga akwai wasu kalmomi kamar fitar kuku wani kundumbala duk waɗannan makamantan kalmomi ne da suke da alaka da irin wannan mutuwa wato ta kunar bakin wake.
Wato kenan Alhaji Bala haka na da nasaba da nuna ma masu kwarar mutane su koyi darasi koko da yaya ne.
Yawwa ai darasin ma labari kenan. Darasin labari kenan. Shi ne wato hanya ce ta magance zalunci. Idan ka rasa kamar idan na faɗa a can baya yawanci ma ta fi zuwa a lokacin da karfi izo ɗaya da abokin gaba ko kuma abokin gaba shi ne mafi karfi. A wannan muhallin ai shi bakin wake ba shi da yadda zai da ɗan sarki.
Iko Allah.
A gani yawwa ɗan sarki ya fi shi karfi ba yadda zai da shi. Saboda haka hanya kaɗai da za su rabu da shi da kuma wannan zalunci shi ne ya je ya yi wancan abin ayi hukunta gaba daya.
Wato ya ga wulakancin ya wuce misali, kawai sai ya ga kawai
to an kan lura kan lura kuma wata kila zai zama ra'ayin mutanen gari ma wata kila.
Eh.
Maganar su a gari ko kuma jama'a ne sa su amma ba yadda zan su amma shi kuma aka san da jiya dan adam ce. Aka wata rana aka samu jarumi a cikin mutane.
Kware kwaye wanda zai ce bari ya maganin abun.
Wasu mutum ɗaya ce ce shi bari ya yi maganin kamar makamancin wannan a lokacin wani sahabi a lokacin yaƙe-yaƙen musulunci zamanin Sayyidina Abubakar. Ana yaƙi da wani da ya kira kan shi annabin ƙarya musulmin kazzabi. Sai aka rasa yadda za a yi a faɗa musu suka je suka shiga wata garuwa kamar irin ganuwar Kano ɗin nan. Suka rufe kansu aka shiga aka rasa yadda za a shiga. To a cikin su mayaƙan Sayyidina Abubakar sai wani ana kiransa Albarra sai ya ce shi a tattaɓe shi a wurga shi cikin abokan gabar. Ana neman yadda za a shiga cikin gari a rasa sai ce shi kaɗai a tattaɓe shi a jefa cikin shi zai san yadda zai buɗe ƙofar garin. To aka tattaɓe shi aka jefa.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a saurari kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambaya kan ƙunar bakin wake. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sa da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida Ibrahim, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Sakon farko ya tsole daga Usman Shitu, mahuta ɗalibi a jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto, Najeriya. Ya ce hakika ko me ya zafi an ce maganinsa Allah. Ya Allah kawo mana ƙarshen matsalar ƙarancin ruwan sha da ke addabar wasu yankunan jihohin Kano da Katsina da Sokoto da Zamfara da ma sauran sassan arewacin Najeriya baki ɗaya. Sai sako na gaba daga Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi, tashar Bagu Gusau. Ya ce ya Allah sa wannan sabon tsarin da gwamnatin Najeriya ta ɓullo da shi na baiwa kowace jiha damar ta ƙayyade kuɗin da alhazanta za su biya ya zama alheri ga alhazai. Sako na gaba ce assalamu alaikum VOA ɗaukacin al'ummar ƙaramar hukumar Zango, muna kira ga 'yan siyasa mu da su kawo mana ɗauki akan hukumar ilimi ta jihar Katsina da ta ɗauki waɗanda ba 'yan jihar aikin malanta ba a matsayin 'yan ƙaramar hukuma daga Suyanu Gumel Zangon Daura. Za mu rufe da sakon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce muna jinjina ma jami'ar Jifa dangane da hubbasan tai na shirya wani babban zaman taro da hukumomi da kungiyoyi da waɗanda Boko Haram ta yi wa lahani domin samun ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Jifa da ma ƙasa baki ɗaya, da fatan Allah ya sa wannan zaman ya haifar da ɗa mai ido. To a ci gaba da aiko da takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
Zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara a takaice.
Bai ɗaya ƙungiyar tarayyar Turai ta jefa ƙuri'ar yin na'am da tsari ko kuma ƙa'idodin da za a bi wajen yin shawarwarin ficewar ƙasar Ingila daga cikin ƙungiyar. Donald Tusk, shugaban taron ƙolin da ƙungiyar ke yi a birnin Brussels ƙasar Belgium, shi ne ya bayyana haka a saƙon da ya sa cikin dandalin Twitter a yau Asabar. Shugabannin ƙungiyar Turin suna yin taron ƙolin ba tare da Prime Minister Ingila Theresa May ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ce an yi wa shugaba Donald Trump bayanin gwajin makami mai linzami na baya-bayanin da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi, gwajin da bai yi nasara ba domin ya wargaje a wani yankin da ke cikin ƙasar. Yau Asabar, Papa Roma Francis, shugaban yan ɗarukar Roman Catholic, ya yi hotuba ta musamman a filin wasanni a rana ta biyu ta ziyarar tarihi da yake yi a ƙasar Masar. An ɗauki tsoraran matakan tsaro sosai a kan Papa Roma, amma ya isa filin wasannin cikin 'yar ƙaramin motarsa samfurin Fiat taga a buɗe. Ya kuma yi abin da ya saba yi, ya zagaye filin wasannin cikin buɗaɗɗiyar mota samfurin Golf.
To madalla da a takaice tun labaran mu kawo ƙarshen shirin, sai an jima mu dawo muku da wani sabon shiri, amma kafin mu tashi bari mu taya Muhammad Sani murnar auren da aka ɗaura masa yau da amaryarsa Hawwan Muhammad Ummi a masallacin makarantar Sardauna Memorial College Kaduna. Allah ya ba da zaman lafiya da albarka a aure. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Jummai Ali da taya na gabatarwa, sai Solomon Abu da ba da umarni da injiniyan Patrick Dyer. ni Lada Ibrahim ke cewa sai an jima da yamma mun dawo muku da wani sabon shiri. 3